الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wannan takarda taken ta shine nasha'atu ilmi tafsir wa marahiluhu, tarihin fara ilimin tafsiri da kuma matakan da aka bi har zuwa ya zama yadda muke ganin sa a yanzu. Babu shakka, kamar yadda muka sani, akwai tsananin buƙatuwa ga dukkanin musulmi a inda suke wajen su fahimci saƙon da Allah Maɗaukakin Sarki ya sauka a cikin Alƙur'ani, wanda kuma saƙo ne da ya shafi aƙidarmu da shari'ar da Allah ya aiko da rayuwarmu da kuma makomanmu bayan mutuwa. Kamar yadda kuma muke da buƙatuwa zuwa ga masana na musamman waɗanda za su jagoranci isar da wannan saƙo, su ne malamai da masu bincike da sauran masu ruwa da tsaki a harkar Alƙur'ani mai girma. Kowane ilimi yana da tarihin farowarsa, bai kasance dunƙulallen zance kamar yadda kake ganinsa ba, sai da ya ɗauki matakai mabambanta ta hanyar taimakawa da gudunmowar masana a mataki daban-daban, daga ƙarshe ya zama mutakamil kamar yadda kake ganinsa. Ilimin tafsiri shi ma bai fita daga wannan da'irar ba. Akwai matakai aƙalla guda huɗu da za mu nuni zuwa gare su. Mataki na farko shi ne tafsirin Alƙur'ani mai girma a zamanin rayuwar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam. Malamai masana tarihin Alƙur'ani da masu nazari akan ilmominsa da masu bincike sun bibiyi abubuwan da suka faru a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a karantarwarsa da irin bayanin da ya yi na wahayin Alƙur'ani, sun fita da sakamako da yake nuni zuwa ga cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi bayanin abubuwan da Allah ya saukar a cikin Alƙur'ani gwargwadon buƙatar al'ummar lokacinsa. Akwai wasu ayoyi waɗanda saƙon da ke cikinsu yana buƙatar ƙarin bayani, za ga irin waɗannan ayoyi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi bayani a kansu, kamar yadda Allah ya umarce shi a cikin faɗinsa, wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim, mun sauka maka da Alƙur'ani don ka bayyana wa mutane abin da aka sauka musu. Wannan bayani ya shafi bayanin tilawar Alƙur'ani da kuma bayanin ma'anoni da hukunce-hukuncen Alƙur'ani. Akwai kuma ayoyi da wasu batutuwa waɗanda a wannan zamanin babu buƙata da sai an yi musu fassara ta dalla-dalla, saboda yanayin mutanen da aka saukar da Alƙur'ani a cikinsu Larabawa ne waɗanda suke da salika ta yaren Larabci, kuma sun halarci sauka ayoyin da asbabu da suka haifar da saukar da ayoyin. Saboda haka za ka tarar cewa ba sa buƙatar wani dogon bayani game da wasu daga cikin ayoyin, da haka bayaninsa ya taƙaitu ne akan abubuwan da ake da tsananin buƙata zuwa gare su. A haka aka naƙalto daga ayyukansa da umarninsa da haninsa da kuma taƙarira ɗin shi alaihi salatu wassalam. Za mu ga cewa malamai cikin sahabbai da kuma tabi'ai suna ba da labari a ƙissoshi da asarai mabambanta, irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da su Alƙur'ani mai girma da kuma irin bayanan da ya yi a cikin karantarwarsa. Tare da cewa akwai ra'ayoyi mabambanta a wannan matsayi,
amma ra'ayi da yake mu'tadili game da wannan kabiya shine kamar yadda muka ambata akwai ayoyin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi tafsirin su saboda bukatuwa akwai wadanda kuma fahimtar su wani abu ne da yake mutabadir wanda yana bayyane da haka sahabbai basu yi tambayoyi akai ba ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai bukatu izuwa ga yin wani dogon bayani game da waɗannan ayoyin ba mataki na biyu na ci gaban samuwar ilimin tafsiri shine tafsirin alqur'ani mai girma a zamanin sahabban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama wa radiyallahu anhum ajma'in a wannan bigiran zamu lura da cewa sahabban malakar su game da sanin alqur'ani ba iri daya bace akwai waɗanda wanda suke suna da haddi mai yawa a cikin sanin alqur'ani da kuma akwai wanda suke da matsakaicin haddi akwai wanda kuma ba su da yaka wanda ya faru sakamakon bambancin dadewar su tare da bambancin su da kuma bambancin inaya wasu suka bayar wanda wasu basu bayar ba wajen nakaltar ilmomin domin ba dukkan sahabbai ne suke zallan daliban ilimi irin su Abu Huraira irin su Ibnu Abbas irin su Aisha irin su Jabiru ba akwai sahabbai wadanda lazimta su da ilimi bata kai wannan ba wannan yasa akwai tafawud sosai wajen wato abinda suka nakalta da abinda suka karantar sannan kuma tafawud wajen madarik aqaliya wajen karfin tunani da karfin kwakwalwa da kuma zurfin istinbabi kamar yadda kuma akwai tafawut wajen tsayin rayuwa da buƙatuwar al'umma zuwa ga ilimin akwai wanda koda ya nakalta din amma rayuwarsa ba ta yi tsayin da za a buƙatu zuwa ga ilimin sa ba saboda haka ba a ji labarin sa a matsayin masani ko wanda ya karanta da tafsirin alqur'ani mai girma ba anan abinda zamu ambata shine cewa su sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tafsirin da suka yi yana da wasu ababan da malamai suka riska game da tafsirin su daga ciki akwai wato karancin dauko bayanai daga Isra'iliyat suna dogara ne kawai galibi daga abinda suka ji daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko daga wajen wasu sahabbai da suke sama da su a shekaru da ilimi sannan babu wani sahabi da ya fassara alqur'ani ga baki daya a ce yana da record na fassara alqur'ani tun daga wato Fatiha zuwa Nas su ma suna fassarawa ne gurgurdan bukata tare da cewa wato bukatar da aka samu a zamanin su ta dare na zamanin da ya gabata shine lokacin rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sun kasance ba sa yin ba sa zurfafawa wajen yin dogayen bayanai da tattaunawa wanda za ta iya fita daga bigiran alqur'ani dukkan tattaunawar su da bayanan su yakan takaitu ne akan kokarin fahimtar da masu bin su da masu sauraron su abinda alqur'ani yake nufi da sakon da ke cikin ayoyin da sharhi akan wasu daga cikin garibul qur'an da kuma bayani akan kissoshi ko labaran annabawa da al'ummar da suka shude sannan akwai karancin tadwin ba kowane sahabi ne aka yi tadwinin abinda ya karantar na tafsiri ba waɗanda suka sami falala haka galibin su waɗanda suke da kafaffun makarantu ne na tafsirin alqur'ani mai girma akwai makarantu na tafsirin alqur'ani mai girma cikin sahabbai waɗanda suka kafu sosai waɗanda su ne aka samu asar ɗinsu suka wanzu kamar guda uku akwai makarantar Ibnu Abbas radiyallahu anhu wacce ke kasar wato Makka akwai makarantar Ibnu Abbas radiyallahu anhu wacce ke kasar Makka wadda ta haifar da manyan malamai cikin malamai masana ilimin fassara alqur'ani cikin tabi'ai da damansu waɗanda idan kana karanta littafin at-tafsir bil ma'thur zaka ta ganin maganganun su irin su ibnu ikrima irin su sa'id ibn jubair da makamantan su wannan makaranta ta kafa a kasar makka a wadda ibnu abbas shine babban malamin ta ya koyi da dalibai da dama irin su mujahid ibnu jabar irin su sa'id ibn jubair irin su tawus ibn kaysan irin su ata irin su ikrima irin su jabir ibn zaid akwai kuma makaranta abdullahi ibn mas'ud da ta kafa a kasar kufa wanda ibn mas'ud ya zauna kasar kufa ya karanta da alqur'ani ya karanta da sunnah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi da sahabbai irin su abu musal ash'ari amma shi ya sani ibn abbas ibn mas'udin akan harka ta tafsirin alqur'ani mai girma wanda ya yada ilimin shi tafsirin alqur'ani daga abin da ya nakalta a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma wurin wasu daga cikin manyan sahabbai kaman su Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda ibn mas'udin ya karantar da manyan dalibai da suka kafa makarantu na tafsirin alqur'ani a bayansa galibin su mutanen Kufa da yankokin Iraki kamar su Masruq ibn al-Ajda ibn Malik kaman irin su Alqama ibn Qais an-Nakhai kenan kaman irin su Sha'abi da Abu Abdurrahman As-Sulami da makamantan su sai kuma makarantar tafsirin Al-Qur'ani ta kasar Madina wadda ke karkashin jagorancin Ubay ibn Ka'ab babban sahabi cikin makaranta Al-Qur'ani mai girma cikin masana ilmomin Al-Qur'ani wanda hamanza Allah sallallahu alaihi wasallam yana mushi take da cewa aqra'ukum likitabillahi Ubay ibn Ka'ab kamar yadda al-Imam At-Tirmidhi da Ibn Majah suka ruwaito a cikin sunan dinsu so wannan sahabi wanda ɗaya ne daga cikin malamai cikin Ansar cikin Khazraj ya karantar da tafsirin Al-Qur'ani mai girma a kasar Madina kuma makarantarsa ta shahara da dalibai mashahurai irin su Abul Aliya Ar-Rayahi irin su Zaid ibn Aslam irin su Muhammad ibn Ka'ab Al-Quradi irin su ɗansa Abu Tufail ibn Ka'ab ibn Ubay da malamai irin su Sa'id ibn al-Musayyab da makamantan su waɗannan makarantu guda uku makarantar ibn Mas'ud a kasar Kufa makarantar ibn Abbas a kasar Makka makarantar Ubay dan Ka'ab a kasar Madina su ne mafiya shaharan madarisus sahaba na tafsirin alqur'ani mai girma wanda kuma aka nakalto galibin abinda suka karantar da isnadoji kamar yadda zaka same su a cikin littafai wanda suke bada muhimmanci wajen ruwaito tafsiran magabata da isnadojin su mataki na uku shine marhalar tafsiri a zamanin tabi'ai waɗanda suka biyo bayan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka ji waɗannan sahabbai da ire-iren su suna da dalibai cikin tabi'ai bayan shudewar su waɗannan dalibai nasu sun dauki gabarin ci gaba da karantar da alqur'ani mai girma da tafsirin sa kuma sun fadada ayyukan su a fiye da yadda malaman su suka yi saboda bukatuwa ta karu sakamakon karuwar fadin daular musulunci da kuma samun mutane da yawa da suka musulunta waɗanda wasu su ma ƴan uwanmu ne a jamawa ba sa jin larabci kuma suna da tsananin bukata izuwa ga sanin abinda alqur'ani yake ambatawa akalla abinda za su yi ibada da shi da abinda za su yi wato za su gyara aqidarsu su gyara alaƙarsu da mahaliccin su a wannan matakin za mu ga cewa an samu karuwar manhaj na tafsir wanda a baya yakan takaici ne akan at-tafsiru bil ma'thur wato tafsirul qur'an bil qur'an ko tafsirul qur'an bis sunna ko tafsirul qur'an bi aqwali sahaba wa istinbatatihim to ma wannan matakin na tabi'ai an samu tafsiri da waɗancan tsare-tsare an kuma samu karuwar wasu tsare-tsare kaman al-i'timad ala al-fahmi والاجتهاد mutun ya dogara da tsantsar fahimtar sa da yake da ita da khalfiyarsa ta ma'arif mukhtalifa a fannonin lugal arabiya da tarihi da tauhidi da makamantansu saboda haka aka fara samun abinda daga baya ake kira shi da suna at-tafsiru bil ra'ayi wato tafsiri da ijtihadin malamai ba wai ra'ayi kawai a gani na ga magarin a gani na ba daga wannan zamani na tabi'ai an samu wato shigan Isra'iliya da yawa cikin tafsiri shine dogaro da kissoshi waɗanda wasu su ma ba su da isnadoji tabbatattu wajen fassara akhbar na al-madiyin abinda ya shafi labaran annabawa da al'ummomin su da wasu mutane da Qur'ani ya ambata a cikin al-Qur'ani irin su Zulkarnain irin su Uzair irin su ashabul kafi da makamantansu fadada zance game da tarihin da fadan wasu tafasil da Qur'ani bai kalle su ba hakanan kuma an samu wato sabani mai yawa wajen tafsirai bambancin intima'at akwai malaman tafsiri wanda suke yantamuna ila ahlul athari wal hadith akwai malaman tafsiri wanda suke yantamuna ila firaq ukhra kaman firaq na mu'tazila ko firaq na asha'ira ko makamantansu sai kaga tafsirin su ya bambanta da abinda ake samu a cikin tafsiran wasu an samu wato wannan sabanin ra'ayoyi tun daga wancan sabanin da bai bayan madaris din tsakanin Makka da Kufa da kuma Madina hakanan an samu wato bayyanar ra'ayoyi da kokarin intisar na wasu ra'ayoyi a cikin abinda ke cikin wasu tafsiran sannan an fara samun ruwaya tafsiri ta fara tsayawa an fara magana babu isnadi yayin da tafsirai na baya kusan duk abin da zaka ambata sai ka kawo shi da isnadi daga wane cikin tabi'ai ko cikin malaman sahabbai ko kuma an rafa'a shi zuwa ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama amma daga wannan zamani na tabi'ai da na bayan su aka fara samun wato waɗanda suke takaituwa akan fahimin su fahimtar su ta khas ko kuma ko da za su nakalto maganganu suka nakalto su ba tare da san ambaci isnadojin su ba marhala ta karshe da zamu dubi zuwa gare ta ita ce marhalatu asr tadwin wato zamanin taskace ilmomi a cikin littattafai wato daga farkon karni na uku kenan daga shekara ta 200 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda shine farkon karni na uku har zuwa wannan zamanin da muke rayuwa galibi aka ga ilimi ya tashi daga bakuna da kirazan malamai ya koma ana kokarin taskace shi a cikin littattafai da sauran hanyoyin taskace shi da zamani yake kawowa a dukkanin lokuta to a wannan lokacin su malamai cikin tabi'ai da atba'u tabi'in su ne suka fara aikin taskace riwayoyin su an samu da dama daga cikin su sun taskace abinda suka ruwaito a wurin malaman su musamman daliban makarantar Ibn Abbas radiyallahu anhu wa an abihi da wasu cikin malaman kasar Iraki sun yi kokarin taskace abinda suka ruwaito na riwaya ta tafsirin Al-Qur'ani kamar irin su Isma'il as-Sibti wanda yayi taskace riwayoyinsa kamar irin su Al-Hasan al-Basri ya bada riwayar abubuwa da dama da ya ruwaito na tafsirin Al-Qur'ani mai girma daga baya kuma sai aka samu yaduwar haka a tsakanin malamai aka samu galibin waɗanda suka shahara da rubuce-rubuce a wancan zamanin suna taskace riwayoyinsu na tafsiri malami mafi shahara wanda shine za a iya kira a matsayin mataki na farko a cikin waɗanda suka taskace riwayoyi na tafsirin Al-Qur'ani mai girma cikakke tun daga Fatiha zuwa Nasi shine mashhurin malamin nan al-Imam Ibn Jarir al-Tabari Allah ubangiji ya gafarta masa Ibn Jarir da tafsirin sa na wato Jami'ul Bayan an ta'awil ayatul Qur'an sune suke masala annawatul ula na tadwinut tafsir ash-shani wato mataki na farko da aka taskace cikakken tafsirin Al-Qur'ani mai girma sura bayan sura aya bayan aya izifi bayan izifi wanda kuma har yanzu yana cikin mafiya inganci da nagarta
cikin littattafan da ake dogara da su wajen fahimtar ma'anonin alkur'ani mai girma tare da saukin larabcinsa da saukin mu'amala ga mai bincike da kuma samun fa'idoji waɗanda suke baka samun su a wani wuri ko kuma ko ka same su a wani wuri za ka ga cewa wanda ka samu a wurinsa shi ma ya nakanto ne daga wurin wato al-Imam Ibn Jarir al-Tabari daga nan kuma da tafai mabambanta suka biyo baya zamani bayan zamani kuma aka samu ittijahat mabambanta ittijah na ahlul athar masu dogaro da riwayoyi wajen fasara alqur'ani mai girma da kuma ittijah na ahlul ra'ayi masu dogaro da ijtihadin ilimin kansu wajen wallafa tafsiransu da kuma ittijah wanda yake khalidun bainal ittijahai wanda suke hada biyu wanda za su nakalto maganganun magabata sannan kuma su gwama su da nasu fahimtar irin su Ibn Kathirin yakan yi haka wani lokaci irin al-Imam Abu Abdullah al-Qurtubi da kuma wasu malamai a zamanin mu dinnan musamman kaman ash-Shankiti cikin abwab al-bayan fi idah al-Qur'ani bil Qur'an abinda zan so na ambata a ƙarshen wannan takarda shine bai yiwa mutum ya tunkari aikin karanta da al-Qur'ani da fassara ma'anoninsa kuma ya zama da cewa madogararsa kawai ita ce fikirarsa ko fahimtarsa ta larabci ko iya abin da yake cikin ilmuhu sabiq wato ma'arif as-sabiqa da khalfiyarsa babu shakka wanda duk ya dauki irin wannan to zaka same shi da usuri sosai wajen adadi sannan kuma babu mamaki dan ya fada cikin kurakurai na fassara wanda suke bayuwa zuwa ga canza ma'anonin sakonnin Allah madaukakin sarki wanda wannan kuma laifi ne babba a wurin malamai da masana saboda haka yana da matukar muhimmanci duk sanda zamu fassara ayoyin alqur'ani mai girma mu koma zuwa ga littafan nan na malamai wadanda duniyar ilimi ta yadda da cewa malamai ne kuma ta yi shaida akan cewa littafan su ababen dogaro ne wajen fassara alqur'ani mai girma danganin menene abin da suka tattauna menene fassarorin da suka yi kuma ta yaya suka kalli waɗannan ayoyi musamman da shi tafsirin al-Imam Ibn Jarir al-Tabari ko ire-irensa kamar littafin Bahrul Ulum na Nasr Ibn Muhammad wato Abu Layl As-Samarkandi kenan wanda ya rasu hijira shekara 373 wanda ana buga shi a cikin mujalladi 4 ne haka na irin littafin tafsir al-Thalabi shine al-Kashf wal-Bayan an tafsir al-Qur'an na Abu Ishaq Ahmad ibn Ibrahim an-Naisaburi wanda ana buga shi a yanzu a cikin wajen mujalladi 8 haka irin littafin Ma'alim at-Tanzil na al-Baghawi haka irin tafsir Ibn Athiyya wato al-Muharrar al-Wajiz kenan na Abu Muhammad al-Andalusi wanda tafsir da suna Ibn Athiyya shine Abdul Haq Ibn Ghalib wanda ya rayu ne a karni na 6 ya rasu 542 bayan hijira daga cikin tafsiran da bai yiwa mutum ya istigna'i da su wajen nakalto maganganu akwai tafsirin al-Imam Abu Fida Ismail Ibn Kathir al-Dimashqi wato tafsirul Qur'an al-Azim wanda mashahurin littafi ne kuma wanda yake da saukin samuwa a ko'ina da kuma dadin karatu Ibn Kathirin ana buga shi galibi a cikin mujalladai guda 4 shi ma sai kuma littafin tafsirin al-Zahir al-Hisan na al-Thalabi wancan al-Thalabi akwai kuma al-Thalabi shine Abu Yazid wato Abdurrahman ibn Muhammad ibn Makhluf al-Thalabi wanda ya rayu a karni na 9 tsaran sa Ibn Hajar rasuwarsa 875 bayan hijira akwai tafsirai kuma na bayan shi da ƙarishinsa na Aqiyatu Muhammad Salih waɗannan suna daga cikin muhimman da tafsirin